hadisi na gaba wanda zamu tsaya akan sa mai yuwa shine hadisi na 10 ko الحديث الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له او نقول فانى يستجاب لذلك wannan hadisi an kai shi daga Abu Huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah ta'ala tayyib ne ma'ana sarkakakke ne abinda ake nufi da sarkakakke ma'ana kamili ne cikin siffofin sa babu tawaya ko nakasa tare da shi subhanahu wa ta'ala dukkan wani dangi na tawaya Allah ya sarkaka gabirin shi dukkan dangi na kamala Allah ya siffanta da wannan dukkan siffar da ke nuna kamala to Allah shi ke da mafi cikar wannan siffar ilimi kaga kamala ne to Allah shi fi kowa ilimi karfi kamala ne Allah shi fi kowa karfi adalci kamala ne Allah shi fi kowa adalci a bangare shi fi kowa adalci dukkan abin da yake kamala ne to Allah ya siffanta da wannan abin mafi cikan siffa dukkan abin da yake tawaya ne kuwa ubangiji ya ne santa gabarin wannan abin shine ma'ana tayyib wala yaqbalu illa tayyiba ko baya karban abu sai sarkakakke dukkan aiki ubangiji baya karban shi sai in aikin ne ya zama sarkakakke idan an ce ma aiki sarkakakke shine aikin da ya cika sharuɗan da shari'a ta gindaya a kansa aikin da aka dogara akan Qur'ani da hadisi dangane da tabbatuwarsa وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ألا يأمركم من أي دائرين أبن دي أمركم من ذنيده فقال تعالى ألا مدوككي يفضالوك سنديكي أمركم من ذني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالح أكتي يا أيها الرسل ياكو من ذني كلوا من الطيبات كتير جدادا دن الأمر سوني تركك وعملوا صالحا kuma ku yi aiki nagari wa qala ta'ala Allah kuma ya faɗa lokacin da yake umarni ga mummunai ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wadanda suka yi imani ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga dadadan al'amuran da muka wato ainihin halatta muku su muka arzuta ku da su washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ku yi godiya ga Allah bisa ga abin da ya arzuta ku da shi na tayyibat in dai sun kasance masu bauta zuwa gare shi a nan gurin kaga Allah ya ce wa manzanni kulu min at-tayyibat ya ce da mummunai kulu min tayyibati ma razaqnakum irin abinda Allah ya kallafa wa manzanni shi lalle shi haka durawa wato ainihin mummunai bayan sa mummunai cewa dai su nemi tayyib kar su nemi dangin tayyib wato kishiyan tayyib wanda shine khabith summa zakara ar-rajula wato bayan annabi ya faɗi wancan yanzu wannan yana nuna mana dukkan abin da mutum zai yi yake son ya zama karɓaɓɓe Allah ya karɓa ya zanto wannan abin tayyib ne wato tsarkakakke ne halattacce ne ya cika sharuɗan da shari'a take bukata kowace irin ibada sai ta cika wannan idan ibada za a yi ta da dukiya ya zanto dukiyar da aka yi wannan ibadar da ita dukiya ce ta halal ba dukiya ce da aka same ta ta hanyar maguɗi ba in za ka yi masallaci in za ka yi makaranta in za ka je haji ko umara ko za ka biya wa wani ya je ya zanto dukiya ce ta halal da guminka ka samu ta hanyar fatauci ta hanyar kasuwanci ko mutuwa aka bar maka a gidanku sai ka sarrafa ta wannan tasarrufin ya halalta kana kuma da lada a kai don inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban amma in dukiya ta kasance ta maguɗi ce ta haramun ce ta kwace ce ko ta sata ce ko ta samar da faɗi ka same ta kaga wannan yin ka same ta, ka bayar da kujera 100 ko miliyan ka bayar, ba ka da lada a wajen Allah. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ko kai ka dauki kudin sata ka je kai aikin haji ko ka je kai umara, ba za a karba maka ba, domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Saboda haka wajibi ne mutum ya nemi halal cikin dukkan abin da zai, ya bayar da tayyib, tayyib kuma shi da dukiyar halal. Haka kuma ta iya yiwa abin naka na halal ne, sai dai bayar da nagarta, sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Allah baya son irin wannan sadakar. Abinci ya lalace, sai ka ɗauka ka bayar sadaka. Ka fuskance shinkafa, ka fuskance masara, ka fuskance gero a sto, ya fara lalacewa, ta yadda ko ka kai shi kasuwa ba zai kima ba, ba zai daraja ba, a nan gurin sai sadaka, sai zuciyar sadaka ta zo da imani, kake rarraba a makwabta. Wannan Allah ba zai saurare ka ba, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ba haka ya faɗa a wata ayar ce, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati, ya ayyuhallazina amanu kai anfiqu min tayyibati ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض تيشمي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كركد وكي أبو لالا تتشي كتشي أتكين سني ذاكو باير صدقة ذاكو باير كوتا ذاكو تير ولستم بآخذيه إندا كو أكبا كوك بيولاي أنا باير صدقة ورنا أبن كوبا ذاكو كربابا إلا أن تغمضوا فيه سيكون لنزيدو باكو أسوء تو كركد وكي لمنا أبن كتشي ذاكو باير الله بيسر عليكم. Bayan Allah na gari ai waye mana fama ala hubbihi ne miskinan wa yatiman wa asira, abu daddaka suna so za su bayar, riga ba sai ta mutu gaba ɗaya ba, ta kode har an manta farashi ko ruwan tsorowa ce, sannan sai za su bayar. Suna cikin jin daɗin ado da ita, su ma sai su ɗauka su ba wani, shi ma ya ji ado, ya ji daɗin ado da ita. Abinci ne da kyansa, haka za su ɗauka su bayar ga wani. Duk abin da za su bayar dai mai kyau za su bayar ba lalatacce ba. Thumma zakara ar-rajula, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara, da yake tsawaita tafiya. Wasu malaman su ce tafiyar aikin haji, wasu malaman su ce tafiyar umara, wasu kace a'a yana dai cikin tafiyar da take ta da'a ce. Ma'ana wannan mutum yana tsawaita tafiya, yana cikin doguwar tafiya, kuma tafiyar ta danganci da'a ga Allah ta'ala. Kuma ga halinsa, ash'afa aghbara, idan an ce ash'afa wato mutumin da yake gashin kansa din ya ture da juna, bai ma samu ya taje gashin kansa ba, din ya kukkulle saboda halin tafiya, bai samu sukuni da kwanciyar hankalin ma da zai gyara gashin kansa ba. Aghbara, ko mutumin duk yayi datti, yayi kura gashin kansa da kura, tufafinsa da kura, gashin kansa da amurde, shine ash'afa aghbara. Ya muddu yadayhi ila sama'i, yana mika hannayensa biyu zuwa ga sama, yana cewa ya rabbi ya rabbi, amma kuma wa mat'amuhu haram, abincinsa haramun ne, wa mashrabuhu haram, abincinsa haramun ne, wa malbasuhu haram, tufafinsa haram ne, wa ghudhiya bil haram, an ciyar da shi haram tun yana yaro. Haka ce fa anna yustajabu lahu, annabi ce ta yaya za a ansa masa addu'arsa, ba za a ansa masa ba. Mutumin da wannan ya zama halinsa, ba za a sauraron shi wajen ansa masa addu'arsa. Ku duba dukkan sharaɗin da ake bukata addu'a a yi ta a karɓa ya cika. Ga shi dai musafir ne, ana ansa addu'ar da mutumin da yake musafir matafiya. Saboda haka lokacin tafiya hali ne na ansa addu'ar mutum. Ga shi kuma ake ansa aghbara, wanda ke nuna na cikin wahala. Al-muttar ne, amma ne yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'aluhu khulafa'a al-ardh. Duk mutumin da ke cikin halin tsanani yana cikin halin da in yayi addu'a ana sa ran Allah ya karba. Dan Allah ya ce fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Kaga an faɗi al-usru so biyu, an faɗi al-yusru kuma so nawa? So biyu. Fa inna ma al-usri yusra, inna ma al-usri yusra. Al-usr shine tsanani, yusr kuma me? Sauki. To kun ga al-usr sai aka ambace shi da alif da lam, yusr kuma aka ambace shi me? Ba alif da lam. To sai mu koma kan kaida. Suka ce an-nakira idza takarrarat, an-nakiratu idha takarrarat laysat al-ula hiya ath-thaniya wa laysat ath-thaniya hiya al-ula amma al-ma'rifatu idha takarrarat fa inna ath-thaniyata hiya nafs al-ula. Lokacin da duk aka maimaita kalima mai alif da lam su biyu, to ɗaya ce dai, ta farkon ita ce ta biyu, ta biyun kuma ita ce ta farkon. Amma lokacin da duk kalma ba ta da alif da lam, an tsiraita ta daga alif da lam, aka maimaita ta su biyu, to ta farkon daban, ta biyun daban. Shi yasa suke cewa a nan gurin sauƙi biyu ne, tsanani ɗaya, wa zai rinjaye wani? Sauƙi biyu, tsanani ɗaya. Sananin guda ɗaya ne, inna ma'al usri, al'usrun na farko shine al'usrun na biyu, amma yusrun na farko daban, yusrun na biyu daban, sai zanto sauƙi biyu, tsanani ɗaya. An sarkin yawa ko ya fi sarkin ƙarfi? Wannan duk annabi rahmar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kare mutumin da ke cikin tsanani kenan ana sa ran me? Samun sauƙi ya zo musu da wuri. Samun sa'ida ya zo masa da wuri, gashi ashi aka agabara. Ya muddu ya dai ila sama, ya yi iltizami da wani ladabi cikin ladubban addu'a shine mutum ya daga hannunsa zuwa ga sama. Hadisai kusan tawaturi suka yi daga annabi, cewa idan annabi yana addu'a yana daga hannun sama. Amma in ya gama addu'a kuma saukewa yake, ba ya shafawa a fuska. Gashi kuma ya tabbatar ma Allah rububiyyarsa, bai hada Allah da kowa ba, dan yana cewa me? Ya Rabbi. Ya Rabbi, yana tabbatar ma Allah rububiyyarsa, imani da cewa ba wanda zai cire shi daga wannan abin sai Allah, don haka bai hada shi da wani ba. Sabar tauhidi duk ta kankama, amma mai kawo cikas aka ki garba addu'arsa. Abin da ya biyo baya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ba dan addu'a ce bai karanta daidai ba, ya karanta daidai. Ba dan bai daga hannu ba, ya daga hannu. Ba dan bai cancanta ba, a'a ya cancanta zan dana cikin sanni, amma me ya kawo masa cikas? Ashrutu kulluha mutawaffira lakin ja almani. Karanta sun cika amma sai aka samu mani, wani abin da ke hanawa. Kamar mutum ne ya cancanta cikin gado ta kowace fuska, sai wani abu ya zo ya hana cikin gado. Misali, akwai dangantaka tsakanin shi da mamaci, kuma lallai mamacin ya mutu, wannan na da rai, kaga dukkan sharuɗin da ake bukata sun cika, wannan musulmi ne, wannan musulmi ne, amma sai muka bincika sai mu ga wannan dan ya kashe mahaifinsa, kaga ba za mu ba shi gado batun da shi yemi. A nan gurin tawaffarat shurutu lakin ja almani alladhi yamna'uhu min al-ilm. Abinda ko muke bukata ta tawaffarul mawani wa tanta ta tawaffarul shurut wa tanta fil mawani. To a nan gurin manta fitil mawa ne, fa anna yustajabu lahu, ta yaya za a yi, wato ainihin an samu ta addu'arsa. To kaga wannan na nuna mana yunkurin neman halal a cikin dukkanin al'amuran. In za mu yi tufafi ya zanto halal, haka in za mu ci ya zanto abin da za mu ci, dangi ne na halal ba dangi na haram, domin dukkan inda haramun take ba ta da albarka, halal ita ce mai albarka. Halala ita ce za ka ci ka kwanta lafiya, haram to idan ka ci ko ba ta tashi a nan ba za ta tashi a can. Saboda haka ya kamata mu sai kiyaye wannan. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kathratu al-khabith. Ai, halal da haram ba su zama daya, ko da yawan haramun din nan ya burge ka, manta da shi, ka nemi inda halal take. Abin da muka faɗa na daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Atalla hankali. To misali mana in mutum din ba kusa da kai ko kuma yana wani gari, ya za yi a iya karantar da shi a lokaci da ko kuma ya mana ita mu.
Yana cewa idan mutum ya zo musulunta an ce a bashi kalmar shahada, sannan kuma sauran hukunce-hukunce a bashi a hankali, yace to idan mutum ya zo daga wani gari ne kuma zai koma fashi ma haka za a yi? Abin da yake wajibi a irin wannan hali, wato gare shi shi da ya musulunta, a kwadaitar da shi ya zauna ko da sati ɗaya ne ko sati biyu, don ya fahimci wani abu na addininsa. Ya zanto ko musulmai suna da wani shiri na karban baƙuncinsa na wannan sati ɗayan ko biyun, ya karanci abin da zai karanta, sannan kuma a taimaka masa da littattafai da kasa da ya koma garinsu ko karkaransu. Idan sun yi yawa kuma, to wajibi ne na al'ummar musulmai
a samu wata tawaga ta jama'a ko wani kwamiti na taimakekeniya na jama'a da zai ɗauki nauyin wani malami da za a kai musu a ajiye shi a garin su ya rinka karantar da su addini. Wannan yana cikin ayyuka na alkhairi da wato muke yin sakaci akan su ba ma yansu. Saboda haka wannan dai sai a kwadaitar da shi ya tsaya, ba gaggawa ke ba, in ya koma mai zai yi, baya da abin da zai daifi musulunci. Lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin mutanen ƙauye sukan zo wurin shi su musulunta, in sun musulunta kuma Annabi ya ce su zauna a sati ɗaya sati biyu sun karanci wani abu na addini, sannan ya ce to ku tashi ku koma garin ku. Saboda haka haka ya kamata a yi.
Mai tambaya na biyu mallam yana tambaya cewa shin akwai wanka a shiga bayan shigan musulunci bayan mutum ya karbi kalmar shahada?
Wannan malamai sun yi safani, shin mutumin da ya shiga musulunci zai yi wanka ko ba zai yi wanka ba, ma'ana wajibcin wankan ko rashin wajibcinsa. Akwai maganganu na malamai, waɗansu suna ganin ba wajibi ba ne sai ya yi wanka, domin idan ka safanin kuma sun gina shi ne akan shi wannan wankan da zai yi na menene. Idan mun ce wanka ne da ake yinsa saboda shiga musulunci, to shikenan wannan idan akwai dalilin da ya tabbatar da haka sai a yi shi. Idan mun ce wanka ne na saboda kila da kafin ya shiga musulunci ya taɓa kusantar mace kuma bai wankan janaba ba, yanzu wankan janaba ne, to wannan sai a ce to ai in har kuka ce wankan janaba ne, ai musulunci ya kankare dukkan wata ɓarnar da aka yi kafin ta. A'a, ko abin da ya fi komai illa ya fi janaba illa shi ne mai shirka da yake kai. Yanzu kalmar shahada ta kankare wannan sai ta kyale janaba, kalmar shahada ta kankare waccan janabar ta da, yanzu sai in ya sake wata sabuwa sannan zai wanka. Amma idan an ce na shiga ne saboda shigarsa musulunci zai wanka, to wannan sai a ce wannan akwai dalilinsa daban da su masu ba da fatawa akan haka suke dogara da shi. Daga ciki akwai hadisin Sumama ibn Usan wanda asalin hadisin yana cikin Bukhari, wanda bayan ya musulunta ya yi wanka, ko kafin ya musulunta ma ya zo gaban Annabi sai da ya wanka sannan ya musulunta ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Takaice mu wanka din ne yana da muhimmanci kuma daga cikin nasoshi na dalili suna nuna haka. Nasoshin shari'a na hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa mutum ne yana kasuwa sai ya zo ya cire zakka, to mallam in zai cire zakkan nan zai ce a farashin da yake saida ko kuma da farashin da ya saya zai cire zakkan nan?
Idan mutum ya zo yana da haja da zai sayar ta kasuwanci bai riga ya sayar da ita ba, to dama zai lissafin kudin wannan hajar ko farashin wannan kayan nasa a halin yanzu da tsabar kudin da ke wurin sai fitar masa da zakka. To a irin nan gurin ba wai farashin da ya saya ba zai kula, farashin da ake sayar da wannan hajar a yau, a yau inda za a sayar da wannan hajar a kasuwa akan farashi nawa-nawa ake sayanta, a wannan farashin na yau zai sayar da ita wanda shine farashin ta na kasuwa, ba a farashin da ya saya ba, ba kuma a farashin gobe ba. A nan gurin kila mutum ya ga cewa to ai shi ya fi so da a ce ya sayar a farashin da ya saya na da, ba haka bane ba, kullum farashin yau shi ake hukunta ka da shi ba na jiya ba. Dalili a nan gurin akwai lokacin da ya zanto farashin yau din ka ga cewa kai ya ci maka wani abu mai yawa kenan, akwai lokacin da farashin yau din zai zanto taimakon ka a kai. Ina fata kun fahimta. Dan ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun zo sun fadi, ka iya sayan kaya kaza kuma ya zanto sun tashi da yawa, to dan saboda haka kullum farashin yau din shi ake kallo, kuma ta iya farashin yau ya fi dacewa da kai dan baka san gobe kila kayan su fadi ko kuma su karu. Idan sun karu kaga dai cin riban ka ne, saboda yau ka fitar akan farashin su na kasuwa na yau, wato ainihin naira goma goma misali, wajen gobe zuwa jibi ko sati ɗaya ne zuwa sun zama 15-15, za mu ce dole sai ka fitar da wannan 5-5 ɗin? Ba za mu ce sai ka fitar da 5-5 ba. Ha, kuma ‘yan faduwa ne sun dawo naira 8-8, ba za mu ce kuma ai wannan 2-2 ya fadu a kanka ba, don haka farashin yau dai shi mutum zai lura ne.
Mai tambaya na gaba mallam yana cewa mai mace ne ta ba da wuce a kan cewa in ta rautu a bai wa ɗanta kuɗin da dukiyar da ta bari, kuma in ba a samu ɗan nan ba a zuba baiti malin gwamnati, da mallam da faɗin wannan ba ta daɗe ba sai ta rautu ta bar dukiya kamar 19,000 da ‘yar kaya da su a tumfa da sauransu. Gane da haka kuma akwai ɗan ruku a wurinta, da ta rautu ba a samu ɗan nan ba to malam za a iya ba dan rukun nan kudin ko kuma zuwa baiti malin gwamnati kamar yadda ta ba da wasiya?
Farko dai maganar wasiya cewa idan ta mutu a baiwa danta kaza, wanda yake da gadonka baka bayar da wasiya cewa a bashi, dan shi yana da rabonsa na gado. Ka'idar musulunci kenan, la wasiyata li waris, duk mutumin da yake magaji ne ba a yin wasiya ce a bashi kaza. Nan ko baka fada ba, Ubangiji ya riga ya raba da shi, ya kasafta masa abin da yake shine rabonsa. To amma ita wannan da ta fada yanzu ba wai wasiyar ta kawai zamu kalla ba, indai ta mutu tana da za sai mu nemi dan ina yake, ɗaya ne ko biyu ne, mu ba su gado gurgurdan yadda shari'ar musulunci ta nuna a raba gado. Idan ɗa ne guda ɗaya namiji, to dama zai cinye dukiya ne gaba ɗaya ko na waje, baya bukatan ya raba shi da wani idan shi kaɗai ne ta bari cikin magada ba ta bar kowa ba. Misali, idan kuma ya kasance ɗan yana nan dare amma ba mu san inda yake ba, ya shiga harkokinsa na duniya yana wani garin da ba mu san inda yake ba, to wannan za a tsaya saurarensa har ya zuwa lokacin da zai dawo. Don saboda kar mu je mu raba gado ko mu bayar da gado mu sarrafa shi ta wani wuri daga baya kuma yaron ya dawo, idan yaron ya dawo sai ya zanto rigima. To don haka shari'a take cewa a yi jira har ya zuwa lokacin da zai dawo. Wajen tantance iya lokacin da za a jirace shi, wannan kuma malamai sun yi maganganu daban-daban, wato dangane da tsawon lokacin da ya kamata a yanka masa, wato shekara nawa ne, menene da ka'idojin da za a bi. Shi yasa a irin wannan matsaloli ba a san a kyalisa hannun ɗaiɗaikun mutane, an fi so ne a tabbatar da su a kotu na musulunci, in har akwai kotun musulunci, saboda gudun wato kaucewa kowace irin rigima da ka iya tasowa. Amma ɗan riko da yake hannunta baya cin gado, wato ɗan riko ba a bashi gado domin ba ɗanta bane bane cikinta. Sai fa in yana iya cin gado da wata dangantaka da ke tsakaninsu ko da ba ita ta haife shi ba, irin dangantaka ko kusancin da zai iya sa ci gado, to yanzu an bincika wannan sai a bashi rabin da ya kamata a bashi. Ina da kimali yake. Ba za a sa a bisu malin gwamnati ba, domin bai malin gwamnati ba na musulmi ne kadai ba, ko musulmai da kafirai.
Na'am, kuma tambaya ta karshe malam, mai tambaya ta cewa jiya ka yi bayani akan ajiye kuɗi a banki ko kuma aiki a banki. Malam to shi ne ya ce yana ajiye kuɗin shi a banki ba don komai ba, don saboda gudun bara'i da sauransu. To malam ya zo ɗauka kuɗi kuma shi ba a son interest da sauransu dai. To shi ya halatta malam ya ajiye wannan kuɗin ko kuma dai ya tun da ba a ɗaukan interest?
Wannan tambayar mun sha an sata. Abinda muka yi magana a kansa jiya ba a kan ajiyar banki ba ne muka yi magana. Mun yi magana a kan karɓar bashi ne a banki, ba kuma a banki ba, karɓar bashi a dukkan wata cibiya da za ta bayar da ruwa ko ta baka bashi da ruwa, muka ce bai halatta ba. Wannan ne ya haifar har muka yi maganar mu ta zo ta shafi shi banki ɗin kansa ko kuma aiki a cikinsa. Muka ce hatsarin da ke kunshe cikin aiki a cikin bankin da ke mu'amala da riba, Allah kalli za a sa mutum ya rubuta wannan bashi ga duk wanda ya karba, mutum ɗaya ne, gwamnati ce, kamfani ne, kowaye dai, wato ma'aikaci dai zai rubuta tare da sharɗin ruwan da aka yi zai rinka karuwa a kai. To wannan rubutun shi ne muka ce yana ɗaya daga cikin abin da Annabi ya saukar da la'ana a kai. Mu'amalar da aka kulla ta sirri bai kasance mutum ya zama shaida a kai ko ya zama marubuci a kai, shi ne wanda za a baiwa ribadin, duk wannan la'anta ta zo a kansu. Muka ce to wannan yana ɗaya daga cikin ababen da waɗansu malamai suke ƙarfafa magana dangane da abin da ya shafi mu'amala ta banki na yau. Don haka wajibi ne al'ummar musulmai a rinka tunanin yadda za a kawo gyara. Dukiya dai dole sai da ita rayuwa za ta kai. Almalu shi ne asabul hayati, kashin bayan rayuwa ke. Mu'amalar dukiya kuma Yahudawa sun yi yunkuri cewa su ga sun gurɓata ta zama duk da riba don su sanya kowa a ciki, saboda yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya la'anci Yahudu da shi a kan riba. Sai sun jaya za su jefa duniya a ciki don kowa la'anta ta shafe shi. Don ya ce wa akhzihim ar-riba wa qadluhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Yana daga cikin abin da Allah ya fiki da su shi ne akhzihim riba, karɓan riba da suke. Wa kadun huwa an wala.